يا الله يا الله نهكا الله نكينا نرقى بروتكا تهك بيبا كودا مها تنبيا نكيدا كودا مها تنبيا نكيدا.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Batun kashi 35 cikin 100 na guraban siyasa da shugabanci da mata ke nema musamman a kasashen Afirka, inda aka bar su a baya, ya samu asali ne daga yarjejeniyar ƙasa da ƙasa da aka rattaba hannu a birnin New York a shekara ta 1979 ta kawar da duk wani nau'in nuna wariya ga mata. An gina wannan yarjejeniya ta Sidiyawo kan ka'idoji guda uku: rashin nuna bambanci, hakkin ƙasashe na cimma wannan burin, da kuma ba mata damarmaki masu ma'ana. Yarjejeniyar da Ustaz Abubakar Abdulsalam ya fara bayani a kai makon da ya gabata, lokaci ya kwace mana, inda kuma za mu tashi kenan a yau a tattaunawar da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya jagoranta, da suka hada kan masu ruwa da tsaki Barista Aisha Aliyu Tijani da kuma Comrade Yahaya Shuaibu Ngugu.
Wannan yarjejeniya da aka yi 1979 ta Sidiyawo, wata yarjejeniya ce ƙarƙashin jagorancin Majalisar Ɗinkin Duniya akan ƙoƙari da yunkurin watsar da dukkan wani bambanci tsakanin mace da namiji, akan abin da ya shafi rayuwa gaba ɗaya umuman, tunda ba lokacin Sidiyawo muke da shi ba, wanda aka yi kira zuwa ga ƙasashen duniya. Ƙasa 190 ta rattaba hannu akai, ƙasashe 5 ne ba su rattaba hannu ba, sai America da ta yi, amma ba ta yi abin da suke kira authenticating ba, ba ta yi authenticating signing ɗinta ba, ma'ana ba ta tabbatar ba. To kaga, amma a ka'ida ta doka ga mu ga barista anan, in an kuka sa sai kuma kun dada shi yanayin da zai iya dacewa da tsarin ku domestication. Yanzu misali mu dauka a Najeriya a shekara ta 2016, kafin nan an yi NC yunkuri, amma a ƙarshen nan ta 2016 da kuma ta 2019, mu dauka ta 2019 ƙarƙashin jagorancin sanata ta Kudu, Biodin Olujimi take ko sunanta, ai ta kaddamar da wani kuduri a majalisa, wanda wannan kudurin da ya tabbata to domestication ne na wato, kamar ma iya cewa sirka wannan dokan ne da tafiyar da ita a tsarin mu na gida ta Sidiyawo, din sunan tsarin Gender and Equal Opportunity Bill, wanda a ciki kira yake zuwa ga a daidaita da mace da namiji a wurare 7. Wanda a ganin su shine an bautar da mace a wayannan gurare 7, dole sai an kallo wayannan gurare 7 an daina su. Kuma
to malam, za ka yi mana maganar wurare 7 din nan. Comrade, malam ya yi maganar domestication, wato an kawo dokokin nan a zartar da su a cikin ƙasa. Kamar majalisun dokokinmu da kuma gwamnatocinmu ba sa la'akari da batun da mun yi magana addini din nan, ba sa la'akari da magana addini din nan da al'adu din nan da suke samun tarnaƙi ga dokoki, ko kuma wannan ne yasa wato dokoki suke samun tarnaƙi ba sa karɓa? Misali,
watan barin baka misali, lokacin da aka yi Child Right Act, sai na ga wasu abubuwa, sai tambayi wani dan majalisa ta, nace kuna ina yan majalisar nan kuka yadda aka yi Child Right Act? Sai ce da ni, ka san wani abu guda daya, biyar da rabin yan majalisa arewacin kasar nan ba sa nan ma lokacin da aka yi dokar. Dai kenan. Sannan na biyu, majalisun su kansu hai a lokacin ba ma su fahimci aikinsu ba. Abinda nake gaya ma ba su fahimci ba ke domestication na doka ta kasa da kasa idan an yi ta. Particularly a kasashe irin namu, ina son ma misali ga tsarin mulkin Najeriya, cewar dokar kasar nan wanda National Assembly suka yi, tai ko da zakai wani domestication, tai superseding dokar da jiha za ta yi. Da ƙarshe da aka zo aka charge irin Child Right Act, sai jihohi suka wannan ta ce taki, wannan ta ce ita ta fita. Da ƙarshe gwanaye irin su Allah ya gafarta masa Aliyu Umar, su naji sun fito sun ce wannan zancen magana cewa wata majalisa ta ce ba ruwanta, majalisun gukiya ka suka rinka yi, wannan ta ce ita ba ruwanta da Child Right Act, wannan ta ce a ita ta jingine shi tana, ita ce magana banza ce tunda an riga ta zama dokar ƙasa. Saboda haka idan wani abu ya faru aka je kotu,
ba ruwan kotu da cewa jihar Kano ta yi ko jihar Kano ba ta yi ba za a hukunta mutum bisa dokar kasa. So kaga su kansu ɗan majalisar ba su gane tsarin nasu na tasirin ba. Kuma domestication ɗin nan da yawa daga ciki ya kamata a duk lokacin da za a tafi taro na majalisar ɗinkin duniya ai da yawa ake tafiya. Amma a Najeriya ɗayan gaya ma abin da ke faruwa mafi yawancin duk tarukan da muke na duniya a Najeriya tsakanin gwamnati da ƙungiyoyi da shawarar sun gingimu ake. Najeriya tana ɗaya daga cikin ƙasashen da ba a tafiya bai daya tsakanin ƙungiyoyi masu zaman kansu da gwamnati.
Wato ma'ana ba sa bakin su ba zuwa ɗaya akan wani
batu. Sannan kuma kamar majalisun har yanzu mun kasa fahimta me ye demokradiya. Ba za ka raba abin da ke faruwa a America da Britania da Faransa da Kenya da Asia da abin da ke faruwa a Najeriya. Yanzu ba wata ƙasa da za ta tafi na isolation ita kadai. Saboda haka tafiya
kamar yadda malam ya ce
globalization din nan. Think of globalization. A quick global meeting of generations. Wanda ake kai generations wanda Jimmy Carter fara yi tun wucin 1980 kafin globalization. Meeting ne na generations da za a tawo da duniya 18 to 35. Misali ana nufin yara 36 to 55, 56 to above. Generations ne kowace ƙasa a shirye take ta shirya. Najeriya ce bata shirya ba a wannan lokacin. Aka ɗauka wani abun wasa ne wannan global GMG din da aka yi ta yi. Suna kowane ƙasa suna tsara ƙasarsu yara da matasansu da tsofaffinsu an haɗu menene abin da zai faru a ƙasar nan zuwa gaba. Hatta magana ƴancin mata da zamantakewa da komai manya suna gaya musu ga yanda mace take. Amma a Najeriya mu babu. Kawai daga tsari in ya to daga generation generation sai abubuwa su ta tsintsinkewa. Ba wani generation da yake tafiya a ƙasar nan daidai. Sai ka ga daga wannan generation abubuwa sun katse.
Kamar wannan matsalar ita take haifar da watakila in sun zo dokokin ba sa la'akari da abin da ke ƙasa da kuma kunshin da doka ta zo da shi misali.
Wannan gaskiya ne da kuma rashin girmama ilimi. Sam ba a magana ilimi a cikin wannan. An gama ai a majalisar kuɗaɗen da ake basu mutane suna ganin cewa kuɗaɗensu sun yi yawa. Da ake basu ba wasu kuɗaɗe bane da ake basu dan su sai mota su sai gida abinda aka ce wannan kuɗaɗen su je su dauko masu ilimi akan wani wanda za su shawarce su akan abubuwan da za su yi ai wannan kuɗaɗe shi yasa ake basu wannan kuɗaɗen da yawa duk inda masu ilimi suke su dauko su amma ba ruwan su akwai dan majalisar da na gani abinda ya ban takaici ya ban mamaki a bajin ma za ka ga irin kaga dan majalisa a National Assembly ya sa baje ruwai a cikin zai taimake in majalisar sa da shinkafa buhu 100 waki buhu 100 yero buhu 100 a cikin majalisa fa to yanzu dan Allah dan Annabi inda ilimi ne wannan ta yi a National Assembly ka ce wai ka sa wannan a cikin baje ruwai za ka taimake mutanen ka to duk irin muna da masu ilimi da yawa
kuma ta kwashe an ce ba sa shiga siyasa ai
suwa masu ilimi ai ba ci ake shiga siyasa ba amma idan akwai wani abu da wani kuduri ko ta doka da za a yi ai kowane bangare akwai masanan sa sai ka dauko masanan nan ka sa su a hotel ka biya su su zo su yi ma tunani shine kawai
kai kuma ka je
su baka ka je ka gabatar da irin tunanin da masana suka yi ina mun ba za ka iya ba misali amma mai mulki duk inda yake ai it's an ear to the ground tunda yana da dama da zai tuntubi mutane da ko ina a duniya jami'o'in mu da polytechnics din mu da colleges of education din mu tafiya suke hannu da hannu kafada da kafada da gwamnati ba wai tafiya suke kawai wannan bai ta ba karatu a aji shikenan aikin sa karatu a aji a project hatta irin thesis da project the project na undergraduates the thesis na postgraduate students ai duk da shi ake amfani ake inganta rayuwar al'umma kasashe da dama ba kawai ana kawo shi bane a jabge shi for the sake kawai a ba mutum a awarin din mutum degree ko a bashi masters ko a bashi phd
barista yancin nan naku an ce ku kanku matan a bayanin ki da kikai kin dauko mana salsala kun fara karatun ya fara risa kuma kuna shiga aikace gashi yanzu ke bayan kasancewa ki lawaya ma ne ma kike digirin misali kuma ire-iren ki ba za su kidaye ba koda a nan birnin Kano nan misali me yasa ake ta samu wannan kwangaba kwan bayane game da fahimtar shi kansa wannan ƴancin naku ne
to sai ku biyo mu mako mai zuwa domin jin abin da ya zama kadangaren bakin tulu a lokutan baya da mata ke begen ganin sauyi a wannan gwamnati da aka kafa a Najeriya muna godiya ta musamman ga bakin namu barista Aisha Aliyu Tijani da Ustaz Abubakar Abdulsalam da kuma Comrade Yahaya Shu'aibu Ungugu sai Mahmud Ibrahim Kwari da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Jumbe Hamza daidaita sautin shirin a madadin su duka. Alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata sune duniya, sune dadin duniya, mata sune duniya, sune sarakan duniya, komi dan su.